بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni na Asabar, daren Lahadi 23 da watan Rabi'in al-Akhir, hijirar shugaban hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda yayi daidai ya dace da 26 da wata na 10 watan Oktoba miladiyya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowace rana ta Asabar a wannan masallacin Bitarin Alkhairi da Albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Cibitau a kasitaccen wannan birni na Taba, Jamhuriyar Nijar, wanda wannan shine darasi na 57 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Gabanin mu tafi cikin karatun da muke, akwai sako na ta'aziyya guda biyu da zan gabatar wa iyali ƴan uwa. Mutum na farin mahaifi gare mu, kuma ɗaya daga cikin mutane suke gubarmaya wajen taimakawa da'awar sunna a wannan gari na Tawa, shine Alhaji Qasim. Alhaji Qasim Ubay subhanahu wa ta'ala ya sanya lokacin da yake raye, mutum ne wanda yake son ilimi da ɗaliban ilimi. A iya sani na da shi wala nuzaki alallahi ahada, a dukkan lokacin da ga ɗalibin ilimi to yana maraba da shi, kuma yana da farin cikinsa, yana son sa, kuma yana karrama ɗaliban ilimi duk karancin ka, da cewa mutum ne wanda ke da shekaru da dama, amma idan ya ganka to bai san a inda yake aje ka ba. Yayi jiya na kwanaki, kuma a ƙarshe Allah subhanahu ya sanya dai ba za a tashi ba a cikin wannan jiyar a rana ta Alhamis. Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa baya an tafi da shi babban birnin Yamai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Ubangiji ya haska kabarinsa, ya sanya kuma aljannace da mu da shi gaba ɗaya makoma. Abinda ya bari na zurriya da ƴaƴa, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa hankulansu, ya sanya musu alkhairi da kuma albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abinda ya gabatar na alkhairi da mu da shi baki ɗaya, kuma Allah ya ba mu dangana da juriya da haƙuri na rashin sa. Dan uwa na biyu shine Alhaji Abubakar Algas, wanda kusan sau tari muna yawan sallar Juma'a da shi a nan masallacin na Darul Hadith, wanda farkon sani na da shi tafiyar mu da muka yi a Abel Coast, Cote d'Ivoire, da aka gayyace mu wa'azi wata shekara, to a can muka yi sabo da shi. Bayan kuma an dawo gida, muna hulɗa da shi kwarai ta mutunci, yana sharakawa a karatuka da ake, kuma shi ma mutum ne mai ƙoƙarin son gaskiya da kuma bibiyarta. Shi ma shekaran jiya sako yake zo min, ko jiya da safe sako zo min cewa Ubay subhanahu wa ta'ala masa rasuwa, wanda kuma an gabatar da janazarsa a jiya a wannan gari na Tawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Ubay subhanahu wa ta'ala ya haska kabarinsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi babuntarsa, Ubay subhanahu wa ta'ala ya sanya idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. abun da ya bari na zuriya da kuma ayya Allah shiga cikin sha'anin su ya hada kawunan su Allah subhanahu wataala ya gafarta musu sai kuma yau mun samu ziyarar da daga cikin ɗan uwa wanda shike yaya kuma amini gare mu Alhaji Malam Murtada wanda yana da cikin daliban baban malamin mu Malam Ahmad Al-Barqawi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yake mazaunin garin Kaduna wanda kusan kodi yaushe idan zai shigo nan Niger ko in ya shigo ma Niger yana kokarin tintiba ta kuma yake kawin ziyara har ma ya kawin tsaraba ta da tafai da wajen malam wasun kuma shi da kansa yake soyuwa yazo min da shi na fa'idan tuda zama da shi kware da gaske Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka a rayuwa ko muna godiya da ziyara tunda nake ban taba ganin malam Al-Barqawi ba amma shi hadari da malam kusan kamar dai ka ce nayi karatu a gaban malam Allah ya kara wa rayuwar malam albarka Allah subhanahu wataala kuma ya karba ya sanya a wani lafiya malam yace babul hadis sariqa babi wanda yazo ya mana bayani akan abin da ya shafi haddina sata muna cikin bayani akan al-hudud kitabul hudud haddi na sata idan mutun yayi sata me ya karantarwar musulunci akai kuma ya yake ya ya kamata a yi wani abu ne idan mutun ya sata za a yi masa haddi wani abu ne kuma ake afuwa in an sata kuma wa yake yin haddi kuma yaushe ake yin haddi shi ne abin da malam zai karantar da mu ba shakka game da sha'anin haddi abu ne wanda na sata alqur'ani ya tabbatar da shi a inda Allah yake cewa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da dama sun yi bayani akai wanda zamu karanta ijma'in malamai gaba daya sun taro akai da kuma malamai masu qiyasi akan cewa a tsayar da haddi a cikin al'umma idan an samu wanda suka zamanto masu halin halin bira malati alhadithul khamis ba'da 300 alhadithul khamsuna ba'da 300 hadisina na 350 an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma an samu daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam abdullah dan umar ce tabbas ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qata'a fi majanni qimatuhu thalathatu darahim wa fi lafdin thamanuhu thalathatu darahim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qata'a ay qata'a yada sariq annabin Allah qata yadi sariq ya yanki hannun barawo fi majanni janna mijanna shine garkuwa da ake sawa in za a je ake rikewa in za a je yaki saboda kar sarar takobi ya sejo da mutum to wani mutum ne ya saci mijanna garkuwar da ake rikewa in an tafi yaki saboda kar takobi ya sare mutum sai ya sata wanda kimar wannan ita wannan garkuwar salasatu darahim duka dirhami guda uku ne wa fi lafzi a wani lafzi yace samanu kudin ta gaba daya bai huce dirhami guda uku ba al hadithu sahabi wal 50 ba'da 300 hadisi na 351 ana aisha radhiyallahu anha daga aisha matar maiki Allah ya kara mata yarda أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تاج مأيكين الله صلى الله عليه وسلم ينعتيوا تقتأ اليد في ربع دينار فصاعدا أنا ينكي هنم براوني إليا ساتي أبندي كي ربع دينار كو أبندي سما أنا ينكي هنم براو إنيا ساتي أبندك إيمرسا ta kai rubu'u dinar ko kuma abun da ya haura wa rubu'u dinar rubu'u dinar kin da malama suka abun nan duka bai wuce dika 40 da wani abu ba da ya kai nisa'i wata jika 40 da wani abu ba kaddara ka ce jika 50 to idan mutun ya saci abinda ya kai jika 50 ko yayi sama da jika 50 to za a yanke masa hannu kamar da Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka a wannan hadisi jama'a malume suka ce ba shakka shari'ar musulunci ta zo tana kariyar jinin musulmi da mutunci da dukiyar su an kare dukiyar musulmi an kare jinin musulmi kuma an kare masa mutuncin sa wanda a ina aka kare dukiyar mutun ta yadda in aka satar maka dukiya to musuluncin ya bayar da shi wanda ya satar a yanke masa hannu saboda kare dukiyarka in ya tabbatar da za a yanke masa hannu ba zai je ya satar ba sannan kuma a ina aka kare mutuncin mutun kada mutun ya shigo cikin al'umma da guntaccen hannu ana ganin ka za a gano cewa wannan barawo ne to kaga ganin wannan abun ko yin wannan abun shiga cikin al'umma da hannu guntacce zai sanya mutum mai hankali shiga cikin tetayen kansa ba zai sata ba sannan kuma an kare jinin musulmi ta yadda ta hanyar tahiya sata to wanda za a zo waje masa satan to sai in abun ya haƙare sa zaka iya mutuwa ko ya mutu to sai musulunci ya kare duka waɗannan ababen guda uku da duk hanyar da zai iya biya kada ayi ta'addanci sai ya sanya haddin wanda yayi sata shine a kace masa hannu ina fatar mu fahimta wannan shine shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to sai mu duba ta fa'ida ta gaba akan me ake yanke mutum hannu ana yanke mutum hannu ne in ya saci abin da ya kai rubu'u dinar nan kuma hadisi na fara nuna cewa ana yanke mutum hannu ne idan ya saci abin da ya kai kimar wato dirhami guda uku babu cin karo da juna akan hadisai haka duk wanda ya saci abin da ya kai rubu'u dinar to ya cancanta a yanka masa abin nan a sare masa hannu a yanke masa hannu da wannan ne malaman malikiya suka yi kiyasi akan cewa sadakin da za a bai wa diyama ce kada yayi kasa da rubu'u dinar alal aqalli zama to rubu'u dinar abin da ya sama saboda duk abin da zai halitta haddi na a yanke mutum hannu to min babu aula ya halitta wani bangare na cikin diyama ce domin mutum yayi amfani ya mori da shi da aka yi lisani rubu'u dinar kinnan in ka canza a sefa to ba zai kai jaka 50 ba gaba daya ina ba ta mu fahimta to idan mutum ya saci abin da bai kai rubu'u dinar ba ba za a yanke masa hannu wannan shine shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai za a yi masa horo akwai kuma abin da ake ce ma horo wanda ba abin bai kai haddi ba ta hanyar a sa shi ana kulle sa ta hanyar a yi masa yan bulallai ta hanyar a dan fitar da shi cikin al'umma irin wasu garuruwan za ka ga lokacin in mutum ya wani laifi za a doro shi saman jaki a shafa masa bakin tukuya a daure sa saman jakar ana yawo cikin kasuwa kowa yana gani wannan zai gano cewa yayi laifi to kaga an kunyatar da shi kenan ko to ana yin wannan duka a shari'a kuma in subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ai dama shi saka ce ai masa hukunci saboda wani kada ya aiwatar da wannan abun to sai kuma babu bayani na gaba hadisi na gaba shine hadisi na 352 an Aisha radiyallahu anha daga Aisha matar ma'aiki Allah ya kara mata yarda anna quraishan ce wata rana quraishawa ahammuhum sha'nu al-mahzumiyya allati saraqat tunanin su ya tafi akan sun shagaltu sun damu game da al'amarin al-mahzumiyya wace ce al-mahzumiyya nan ita ce fatimatu bintul aswad ibn abdul asad bintu akhi abd abi salma wa banu mahzum ahadu ahfad quraish wa hum min ashraf tilka al-qabila wannan baiwar Allah da ake cewa fatimatu bintul asad tana da cikin Quraishawa to sai take da wata dabi'a ta halin fira ta in aka bata abu ba ta mayarwa sai da canye ko akwai abin da dokewa ne mutum ke kuma akwai abin da baka dai ake akwai mutum tsakanin mutum yayi sata da kuma a baka aro baka mido ba idan aka ba mutum aro bai mido ba
sai kuma yayi inkarin cewa bai amsa ba kuma aka yi bincike aka gano wannan abun gunsa to sunan wannan abun sata to wannan dabi'ar take da shi fa qalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da yake tana cikin kabila mafi girma a makka to sai al'amarin ya zama to labarin yau da gobe ana tattaunawa akan ta Quraishawa har suna meeting game da in aka zo da ita gaban manzon Allah zai yanke mata hannu ba ruwan sa da dangantaka ku kuma matsayin ka a cikin koma wayi wannan abun ya sanya suka tattauna tuwa zai je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa manzon Allah magana akan asassauta mata kada a yanke mata hannu ko kun fahimta fa qalu sai suka ce wa man yashtari wa alaihi illa usama bin zaid babu wanda yake da karfin hali yashtari'u alayhi yake da karfin hali da jarinta na yatinkari annabi da maganar nan banda Usama dan Zaid duk cikin mu babu wanda yake da jara'a karfin hali da mazakutan yaje yatinkari annabi cewa fa ya annabin Allah a sassauta mata ita diyar manya ce kada ai mata wannan abun banda Usama dan Zaid me yasa suka ce hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah yana son shi Annabin Allah yana son Usama dan Zaid. Fa kallamahu Usama, sai ga Usama takin yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Annabin Allah Fatima ga abin da ta yi, kuma in aka zo fa za ga abin da za a mata za a yanke hannu ne. Daka nazo ne ina neman alfarma a wajen ka kai ma aikin Allah akan kada a yanke mata hannu. Abin da ya faɗa kenan. Fa kala sai ma aikin Allah yace da shi atashfa'u fi hadd min hududillah yanzu Usama har zaka iya zawa ka nemi ceto ka nemi alfarma akan kar azartarwa mutum haddi da cikin haddin da Allah ne yace ai har kana da karfin har zaka zawa tashfa kai domin ash-shafa'a abin da ake nema ta shafa'a shine mutum ka zama to tsakatsakiya tsakanin mutum guda biyu domin ka nemo wani haƙi da aka toshe ko kuma wani hukunci da ake so ai mutum yanzu kai Usama za ka iya zauwa ka tsayu gaba na kana cewa a sauke wannan hukuncin a lan sassauta mata alhali wannan haddi Allah ne ya ce wassariqu wassariqatu faqtahu aydihuma Allah ya ce a yanke musu hannu kuma kai ka ce a rangwanta thumma qama sai manzon Allah ya bike tsaye fahtaba sai annabin Allah ya yi ya khutuba ya tara jama'a aka taru a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa cikin abin da ya fada da khutubar yace innama ahlaka alladhikum annahum kanu idha sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha sarqa fihim ad-da'if aqamu alaihi al-hajj yace innama ahlaka alladhina min qablikum na daga ciki abinda ya halakar da al'ummar da ta gabace ku annahum kanu su sun kasance idza sarqa fihim ash-sharif in mutum mai girma babban mutum yayi sata a cikin su taraku sai a bar sai ya ce ai dan manya ne babban mutum ne ai dan suwane ne ai suke da fasto kaza da kaza da kaza sai a kale sa amma wai idza sarqa fihim ad-da'if in ko talaka mutum mai roni wanda ba kowa ba ba dan gidan kowa ba ya sata aqamu alaihi alhadd sai aqamo shi azuwa sai da wasu haddin Allah irin yadda dai ake yi yanzu wanda ya sata akuya da salula sai a gashi alike manyan barayi suna zaune har da zimi ake musu kaga wannan abin da ke faruwa kenan wannan shi ya halakar da mutanen farin in mutum mai girma babban mutum ya sata mu yanzu ku kasaran ta kai fa in mutum ya kware wajen sata sai da yake ji an kare masa nomination an kare sama da shi iya in mutum ya zan tsarawa kasan nan wali a danke sa a tatsu kudin al'umma a'a lokacin ake cewa ai wannan ya san yadda ake yanzu gwara kara shi sai da ya tai sama to haka suka yi a baya sai Allah ya halakar da su sai ce wa aymullahi ina rantsuwa da girman Allah subhanahu wataala ina rantsuwa da girman Allah subhanahu wa ta'ala law anna fatimata bint muhammadin sarqat laqata'tu yadaha yace na rantsi da girman Allah da a ce fatima diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tayi sata da za a ce ita za a kawo gabana da kadiyar tayi sata yace laqata'tu yadaha yace na rance da Allah zan yanke mata hannu karshen tika tika tik ashe Fatima dai diyata da na haifa ita za a kawo cewa tayi sata yace wallahi zan yanke mata hannu da ku gano shara'ar annabi Allah ba wasarri a cikin ta kuma duk duniya a habbun nas ilahi Fatima ce ba wanda annabi yake kauna a duk duniya gaba dai kamar Fatima cikin ayyansa gaba dai ba kamar Fatima radiyallahu anha wa ardaha ya yi sheka ishara lokacin da Ali dan Abi Talib so ya kara mata aure da Ali ya so ya kara aure suka yi rikici da ita da Ali Ali sai ya dawo masallaci annabin Allah yana zuwa gidanta ya ci abinci ya zo ya zauna suna kwance ya tada su annan sai ya zo ya tambaye Fatima ina Ali zai bar sani ba yace tunda na tace ba sanin sa akwai matsala to kuma su sahabbai dabi'ar su in suka yi rikici da mata sai su yi masallaci kawai sai mutun ya dawo ya kulla alaka da Allah kawai Ali ya yi masallaci da kai ne annabin Allah yana zuwa masallaci sai Ali sai ta mishi me yake faruwa yace aure yake so ya kara yana son ya kara aure ne sai wa kake son ka aura sai ya gaya masa sai ran annabin Allah ya baci sai ce Ali ibn Abi Talib ji da kyau kace inna Fatimata minni wa ana minha Fatima wata tsoka ce daga waje na daga gare ni ma wani tsoka ce a jikinta yace man ahabbani faqad ahabba Fatima ai man ahabbaha faqad ahabbani duk wanda yaso Fatima ni yaso ba ita ba wa man abghadaha faqad abghadani kuma duk wanda ya bata wa Fatima da rai ni ya bata wa ba ita ba Ali ya ji wannan maganar aka ce har Ali har Fatima ta bar duniya Ali bai kara aure ba har Fatima ta bar duniya bai taba tunanin kara aure ba saboda kar dai ya dauko maganar ta ya bace ran annabi ya bace saboda tsahabar annabi yana son Fatima ce to da za a ce Fatima diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata ba za ta yi ba Allah ya fa za ta yi ba da za ta ce za ta yi har filimtina'i limtina'i kenan ko yace laqata'tu yadaha wallahi da na yanke hannunta wa fi lafzin aw lafzi kanat imra'atun tasta'iru almata'a ita fatima bint al-asud wannan da aka zo ana neman alfarma wajen annabi ta kasance tana aran kaya tasta'iru almata'a tana aran kaya wa tajhaduhu kuma sai ta ce ba ta karba ba sai ta zo ta amso kudi wajen ka ko wani abu kaya wajen ka sai kuma ta ce ha ni kuta ba amso ba alhali kuma ta amso to rannan kawai kuma sai aka yi bincike aka gano cewa ta amso kin fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadiha sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya umarni da yanke mata hannu mun fahimci hadisin jama'a a cikin hadisi akwai darasin da ya kamata mu dauka alal aqal guda uku mu takaita akan guda uku abu na fari shine harancin neman ceto a cikin haji daga cikin hajjin Allah subhanahu wa ta'ala ba a nema mutum ceto in har abun da za a yi ko abun da ya cancanci a tsida masa haddi daga cikin haddin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu yana karantar da mu wajibi ne zamanto an yi adalci kuma an daidaita tsakanin mutane babu bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka babu bambanci tsakanin wanda ke mulki da wanda ake mulka da nan muke son mu ta hankalin alƙali masu shari'a da kudi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala so tari wani lokaci zaka ga mai kuɗi ko mai mulki zai wani abu akai ƙarasa justice amma har ayi shari'a raka da shi bai zo ba har ayi a ƙare shi bai zo ba ana fama da aboka amma talaka da aka rena bawan Allah fakiri sai kaga an tura masa mota an dauko sa ba amma dukwa ta girma wa cikin abun nan ko da ko shike da gaskiya za a tura musan mace a ɗauko sa da mota kuma a zaka a jike shi wani lokacin kuma kafin a kai wa mutum shari'a kafin a kai da bincike ba a tabbatar da laihin da ake zargin sa ba ka ji an ce an like sa wannan abin cin zali ne zalunci ne kuma haramun ne duk wanda ka like bai yi komi ba to ka san cewa gaban Allah subhanahu wa ta'ala wallahi sai Allah ya fita masakin sa zaka kaka like kowa sai ka tabbatar da yayi laifi hatta irin jiro da ake a ce akai mutum kuma shari'a a like ba a tabbatar ba wannan kuskure ne ba a like mutum ba a tabbatar da yayi laifin ba dole sai an tabbatar an akadar danni shi wancan da an tabbatar da laifin sa kuma za a kama sa ba saboda shi mai kuɗi ne mai abu ne sai a bar su amma talakan kuma sai a kama su wannan ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi za ku haɗu da Allah kuma sai Allah ya tambaye ku akan wannan dabi'a da halin da kuke aiwatarwa da ka babu bambanci tsakanin ta doka babu bambanci tsakanin talaka da mai kudi da mai mulki da wanda ake mulka shi yasa hatta a tsarin mulki na kasar nan da yake tsarin na Yahudawa abin da yake rubuce a cikin tsarin mulkin kasar nan shine cewa ko tana gaban shugaban kasa tana sama da kowa ba wanda yafi karfin shari'a kai ba wanda yafi karfin shari'a wannan shine abin da yake rubuce tabbace wannan shine da kamar dan haka ya kamata shugaban kasa yayi abin da ba zai ba ba wata rigar kariya sab kada shi za a yi a cire masa ita a yi masa hukunci daidai da abin da ya aiwatar talakai abin da ya aiwatar shi ma a yi masa hukunci daidai da abin da ya aiwatar amma kada a ce wancan rigar kariya gari sai an ce masa ta rigar kariya to rigar kariya gaban Allah ka tashi baka da ita Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya sai bayani akan haddin shan giya wannan bayani akan haddin sata in mutum ya yi sata ga abin da za a yi masa to sai kuma bayani akan abin da ya shafi haddin shan giya idan aka ce giya shine duk abin da ke kusar da hankali duk abin da ke kusar da hankali ya taushe hankali mutum ya tasarruf Allah shuhuri an konsiyan mutum ya yi abu bai san ma ya yi ba to sunan wannan abin giya sannan kuma duk wani abu da yake sa maye shi ma wannan abin giya ne kuma giya haramun ci alqur'ani ya tabbatar da wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan ijma'in malami ya tabbatar da haramcin giya a qur'ani Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a hadisin annabi ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun dukkanin malamai sun yi ittifaqin cewa shan giya haramun ne dukkanin malamai sun yi ittifaqin cewa shan giya haramun ne a musulunci saboda dalilai kamar haka cewa tana cutar da lafiya sannan kuma tana cutar da addinin dabi'u da halaye cewa a giya tana cutar da addini wannan ba sai ayi bayani kowa ya san irin abin da giya take haifarwa na sa mutum ya saki layi da zai ta'addanci ya har mutum ya kashe mutum bai sani ba man karanta hadisin wanda ta kira ɗaya daga cikin bayin Allah a zamanin Banu Isra'il ta ce da shi tana da fatawa tana son ta yi masa fatawa ya zo a gidanta sai ta liƙe ƙofar ta ce ba wata fatawa kawai na kira ka ne don wata buƙatar kaina ina da buƙata gare kuma ina son ka biya min ita ya ce ba zai iya ba ta ce to in ba za ka yi ba to na ƙulla maka sharri da makirci ko kuma ka yi ɗaya daga cikin abin da zan faɗa maka ya ce miye ta ce ko ka sha giya ko kashe wancan mutumin ko kuma na kulla maka ko kai sanadin kuma na kulla maka magirci da sharri a gari yana ga take mutumin kirki in kuma na fito ne magana akan to ko ina sai an jiya mutuncin kai ya zube a cikin idan aidan mutane da ka zabi ya rage naka ce kalla ga zina ga shan giya kuma ga kashe rai jinka kashe rai mu babban zunubi ne zina ma babban zunubi ce sai ga to ai a khaffu dararaina anan shine sha giya malam sai sha giya yana shan giya kawai sai ya kashe wancan yaron kuma ya abuka mata yana da ita tana jayo ita ce umul khaba'ith duk wani sabon Allah da ake yi tana jayo shi ta giyar Allah ya kare mu to me ya hukunci wanda ya sha giyar na farko ne shi shan giya mutuna cikin tsinuwar Allah in mutun ya sha giya to yana cikin tsinuwar Allah Allah ya ci da duk mai shan giya haka manzon Allah ya faɗa la'ana Allahu sharibal khamr Allah ya ci da mai shan giya da wanda yake saida ta da wanda yake sarbin yake rawa mutane giyar da wanda yake dakwanta da wanda ya bada gida ake hayar ana shan giya a ciki da wanda ya doko ta cikin mota ku gumbata da wanda shi a'a kudin ta ne kawai yake amsa hatta mai cin kudin ta shi ma Allah ya ci da mai albarka mutum goma a lokaci guda manzon Allah ya ci ne ma albarka bil sha'anin giya to idan mutum ya sha giya a musulunci akwai haddi da ake masa akwai haddi da ake masa malam ta hadis salis wal khamsuna ba'da 300 hadis na 353 an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر ke azaman din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da wani mutum rajulin nakira ba ga sunan sa ba ya sha giya an tabbatar gashi nan cikin mayansa aka zo da shi gaban annabi fajaladahu bi jaridatin nahwa 40 sai manzon sallallahu alaihi wasallam aka doko kunnan icen da bino kafin abu ne yana da karfin taske kuma akwai ciwo gare sa wannan kabar ta kunnan da bino ita manzon Allah ya sa aka doko shi ake masa bulala 40 da ita da ake masa bulala 40 da wannan abu shi arba ce a sake sa qala shi ana sake cewa wa fa'alahu Abu Bakr haka Abu Bakr Siddiq yayi wannan hukunci duk wanda aka zo da shi ya sha giya a zamanin Abu Bakr to bulala 40 ake masa falamma kana Umar lokacin da Umar dan Khattab ya hau khalifanci dan shugaban masu imani istisharan nasa kawai sai ga mutane sun takuɗi da majusawa da kahire da waye a shan giya kuma ya zama to wani abun gasa ah sai mitin da sahabin nan ministorin sa yayi konsai da minister manyan malamai cikin sahabbai sai ya tara su yace da su to kun ga abin da ke faruwa kun ga abin da ke faruwa shine shan giya yayi cikin al'umma ana ta yin bulala a nabin al'umma kuma mutane suke dainawa me ya kamata mu yi fa qala abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf yake cewa akhaful hudud 80 a ra'ayi sai ce mafi raunin haddi da annabin Allah ya umarta a yi shine a yi mutum bulala 80 karamin abu shari'a da ake yi in mutun yayi laifi to ana masa bulala 80 misali in mutun ya mutun kazafi sai ya masa bulala 80 to yace mafi raunin haddi saukin haddi da ake karshe na karshe shi in mutun yayi laifi ya masa bulala 80 fa amara biha Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yayi Umar ne duk wanda ya sha giya to a masa bulala 80 za a kawo mutum a daure sai masa bulala guda 80 sai na a sake sa wannan abun kuma bin Khattab yayi ijtihadin sa to a dan ne malan suka ce shin za a doka ne a bulala 40 da annabi yayi haka kuma Abu Bakr Siddiq yayi ko kuma a'a bulala 80 za mu doka ne misalin yanzu sai a ce masha Allah a ce yanzu jamhuriyar Nijar ta dawo akwai alƙalai da suke shari'a ta addini kana yin laifi aka zo gidan alƙali in sai ce ka da aure ko za a tara ka ne a ce ka sai ka mutu ai wallahi da istati ya ce yawo malam da TikTok ta ga al'amari ai da he target in mutum kuma ya sata a cire masa a yanke masa hannu kawai a zaka ba sani ba sawo koma waye eh kai sata an tabbatar to za a zo da kai a cire maka hannu daidai nan kawai shikenan a sake ka in mutum ya mutum kaza hi bulala 80 to sai a kawo mutum bakin mai ya sha giya sai a zo da shi sai a ce kawai bulala 80 za a masa kuma 40 to anan malamai su kara wujuna su karatu wasu suka ce a'a za a yi 40 ne saboda akan haka annabin Allah ya rayu kuma Abu Bakr Siddiq ya rayu akai wasu kace a'a a ra'ayinsu dai za a yi bulala 80 ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Malik ibn Anas da al-Imam Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala da al-Imam Thawri da wasu daga cikin malan suka ce su a iya fa'intar su bulala 80 za a yi dalilin su saboda sahabban annabi ne suka ta suka zarce wannan hukunci kuma annabin Allah ya ce har abada al'umma ta ba ta haduwa akan bata tunda sahabbai ne manya suka zauna suka tantance wannan hukuncin to su suna ganin sun yi na'am sun yi dakwar da wannan hukuncin kawai bulala 80 za a yi wannan shagiya ina fatar mu fahimta amma al-Imam Shafi'i da wata ruwaya ta al-Imam Ahmad da kuma cikin sahabbai Abu Bakr Siddiq da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da dalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da kuma Abdurrahman al-Sa'di Allah ya ƙara musu rasu ga ce a'a su dai a fa inta su gulala 40 za a yi to wanne za mu doka nam abin da malamu suka tafi a kansa mu dawo a mazhabu ta malikiyya muna akan gulala 80 dalili saboda ta'ziri ne kamar ana ƙara hukunci ne akan abun ai da man ana duba yanayin al'umma sama kuma yanayin hukuncin da ake musu ina batar mun fahimta su can lokacin abun haushi ne abun abin gane abun kuttu ne a ce ga ka an zo da kai balarabe ba kureshi ko kuma babban mutum an zo da kai ai maka gulala 40 suna da yafa a wajen su su abu ne mai yawa to mu yanzu yanzu a kunya aka sani ba wani ko 200 ake yi sai ya sha haka ne wani ko 200 ake sai ya sha amma dai wannan zai sa a daren rage akwai haushin ma kaga shi mashayin jafa bai sa aikin da yake ba wallahi kuma wannan sai kaga Allah ya jarrabe su wallahi da bata masu da'a sam'an wa ba'atan masu imani ba ku lura ba kaga dan jafa da mace lafiyayya ya shagiya ta zo ya mata hitsari ya zazzage ta ci mutuncin mata kuma tana zaune lafiya lau kai ga kanan kai mata komai amma baka saba kanka ba kun bayyana kuma Allah yana jaraba su wani lokaci da diya kyakkyawa sai ga Allah ya ba su diya masu tunani masu kyawu da kuma karatu sai ga yariya hafiza kuma in ka duba sai ga sai mata dan giya ne ya bata sumurar yariyar Allah ya rufa mana asiri dan ka bulala 80 shine abin da masu tafiya kansa wallahu ta'ala a'lam wa ajal malike to al-hadith ar-rabi wal 50 ba'da 300 hadith na 354 an abi burdat al-ha'i ahani bin niyar al-balawi radiyallahu an daga ababurda hani dan niyar al-balawi Allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول تبس يا جماعتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يناتيوا لا يجلد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله تيوا باء ين حد أي باء أقول على متن باء أقول على متن سمد أقول على قوم إن حرب ياي أبن ديكي ذات نمسا حد لتكيم حد الله با wannan hadisin malamai suna yawan kawo shi a cikin babu ta'zir me ma'ana at-ta'zir kinnan idan ka ce at-ta'zir shine alal ladabtar da mutun akan laifin da babu haddi aka sukun babu kaffara dama laifi in mutun yayi ko mutun yayi kaffara ko ya masa haddi ne mun bayyana laifi a shari'ata musulunci shi babu ya ba to an yahe mutun in mutun yayi laifi akwai kaffara kaffara zakai kaffaran nan kuma kala kala ce ya danganta da irin abin da mutum ya aiwatar sannan kuma akwai haji idan mutum ya zina haji ake masa ba kafara yake yi ba idan mutum ya sha giya haji ake masa ba kafara yake yi ba ina ba dar mu fahimta amma idan mutum ya yi mi idan mutum ya matarsa zihari yake yi kafara yake yi idan mutum ya tuke a cikin azumi da rana ya ci abinci da azumin shi da shi kafara za yi mun fahimta idan mutun ya kashe mutun haddi ake masa ya danganta inda gangantacci ne kashe za a yi in ba shi wani kuma kafara za a yi kan kenan ashe ɗayan biyu ne ko kafara ko kuma mi to idan mutun ya aiwatar da laifin da babu kafara akai kuma babu haddi ba bi za a yi shine ladabtar da shi kake cewa at-ta'zir at-ta'zir to adabin Allah yace la yuzlat فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله باء ومتن بولالا سمد بولالا قوم متكر با يا زوبا دا أبن دي تنشان تامسا حد دا تكين حد الله سبحانه وتعالى تعلن لما لم يسكت التوناء كيف سكت أي شيء التعزيم نو سمتاني لك مرحكا متن قدا أوف na fari kananan yaro karamin yaro da bai balaga ba bai girma ba yayi abun da yake da laifi to ta'zir za a yi masa a'a mace ta'zir za a yi mata a'a bawa wanda ba da ba ta'zir za a yi masa a'a shi shari'a ba ta da bambanci a wannan bangaren sai dai abin da suka yi sabani akai dan nace illa fi hadd min hududillah ana nihin kenan in babu haddi ko babu tsoratarwa suka ce a abin da yake shine akwai za a kwatankwacin abin da mutun ya aiwatar na laifi to za a masa hukunci akan wannan dalili Allah yake cewa wa man yata'adda hududallah faqad faulaika humuz zalimun tunda mutun yayi zalunci to akwai buƙatar aladabtar da shi ta wace hanya suka ce ta hanyoyi kamar haka da farin a kunyatar da shi cikin al'umma a kunyatar da shi mu suka ce a za a tsare sa a sa shi gidan kwasu mu suka ce a ɗan bulalle dai kamata a yi mai mu suka ce a ya danganta daga irin abun da ya aiwatar alƙali a matsayinsa na faqihi usuli shi ya cancanta ya kallin ya kamata ya masa ko mun fahimta alƙali na da damar ya dubi cewa wannan laifin ya dace da abu kaza ko kuma a malamai su tattaru su yi ijtihadi cewa daga yau duk wanda aka samu yana hirar matar mutane misali wai sai a ce to duk wanda aka samu yana soyayya da matar mutane to za a tsare sa da ganin matarsa na tsawon wata biyu ba shi ba ganinta wai misali eh tare da ya yi tsauri ko ya soji ya ga shi to ya sake da mana aina man shi su kusulci babu tilas a ciki irin da ya dan sa mutum wani dan abin da zai takura akai dan wahala da makamantar ku kuma a ce a sa mutum tara cewa in ya abu kaza ga abin da zai biya to irin wannan duka ana yin wannan a musulunci a matsayin ta'azir a ayi mutum hukunci akai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai kitabul aiman wan nuzur littafi na 14 shine littafin al-ayman wan nuzur idan ka ce al-ayman jam'ul yamin ne al-yamin ya ka fada da larabci yamin ala nufin hannun dama sabanin al-yasar kenan to me yasa aka suna ma rantsuwa da al-ayman saboda idan mutum yayi ta to zai samu mallakar abin da yake hannun damar wanda sosuma zai shiga tsakanin shi da shi idan aka zo shari'a sai karance kace wannan abun naka ne to yana hannu sai a karba ba ka shikenan wace wurin shine ma'anar yamin da larabci amma abun malaman shari'a shine tabbatar da al'amarin da ake tsammani ka tabbatar da shi ta hanyar ambaton sunan Allah subhanahu wataala ko kuma sifar da cikin sifofin Allah subhanahu wataala wannan rantsuwar tana da tara maganganu akai mun riga mun yi bayani akai fadin Allah da yake cewa la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum mun yi dogon bayani akai babu bukatar mu maimaita rantsuwa kala-kala ce akwai rantsuwa mai halakarwa akwai rantsuwa ta mai halakar da mutum wanda take sa mutum kafa akwai rantsuwa kuma rantsuwa take sa mutum kafara wacce ce rantsuwa take halakar da mutum irin rantsuwar ƴan kasuwa tana halakarwa ke rantsuwa da ƴan kasuwa suke yi wallahi tallahi kaza asalan ga su kira wallahi tallahi wannan tana halakar da mutum ko ta bisa ƙarya ai kuna zancen bisa ƙarya amma sun yarance da gaskiyar su ai ba illa bisa ƙarya ake zancen sannan kuma tana kai mutum zuwa wutar jahannama amma kuma akwai rantsuwar da in mutum kai babu malaihi kun baka da kafara akai kai akwai rantsuwar da in mutum yi babu bai da kafara akai akwai rantsuwa da kuma za ka yi akwai kafara a kanka to wacce ce in kai babu kafara a kanka irin rantsuwa za ka yi ka dan kubutar da kanka misali irin mutanen da ake samu a dan lokaci a gida a ce bakin ƙarhe ka za ka shigo ka sa akwai irin wa'annan mazan akwai mazan da ake dan ba lokaci ka za ka shigo gida to sai mutum ya zo kuma bai shigo ba sai ka ja daranka a fada sai ka shigo sai ta hau hada ce ba gindiya ai wallahi daga wajen wa'azi muke ka wuce fure a daga wajen wa'azi a ma sha to shi ke da wajen wurin wannan ba sai mutum ya kafara ba akai wallahu ta'ala alam sai saboda zaman lafiya yayi zaman lafiya zama dan ya fi zama dan sarki malace an al hadithul khamis wal khamsuna ba'da 300 hadith na 355 an abdurrahman bin samra usate bin sumra usate kubbin samra Abdurrahman ibn Samra Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa yace ya Abdurrahman bin Samrata ya kai Abdurrahman dan Samra la tas'al al imarata kad ka yarda ruduwar duniya ta jaka neman shugabanci la tas'al al imarata kad ka yarda ka roki a baka shugabanci fa innaka in utitaha in ko har ka roka aka baka an mas'alatin akan shugabanci wakilta ilaiha Allah zai barka da dubaraka kun ji fa kan ka yarda ka roki shugabanci a rayuwa in ko ka yarda ka karba eh ka nema aka baka akan wani matsayi akan da wannan kake bukata to wakilta ilaiha Allah sai ya barka da dubararka sai Allah ya cire taimakonsa akan ka da abin nan ke sa gudunmuwar sa sai Allah ya barka da gorewarka da iyawarka wa in utitaha min khairi mas'alatin in kuma aka baka shugabanci ba kai ka nema ba baka roka ba wa inta alaiha sai Allah ya taimake ka da mala'ikan da zai gida kinka akan hanya madidiciya sai ce wa idza halafta ala yamini in karance akan rantsuwa idan kai rantsuwa akan wani al'amari fara'aita ghairaha khairan minha kuma sai kaga cewa wannan abun ga wani abu da ya fi shi alkhairi kaffir an yaminika to kai kaffara rantsuwarka wa atil ladhi huwa khair ka zo wa abun da yake alkhairi abu guda hudu manzon Allah ya karantar da shi a wannan hadisi a wani farin kar ka yarda ka nemi shugabanci dalili in ka nema da kanka to Allah yana zare taimakonsa a ga zai barka ta wahala wallahi in ko ba haka aka yi ba kai ka roka ba ku gyara to wani zai ce ah ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ij'aluni ala khaza'in al-ard shi ya nema ku kun bayyana annabi Yusuf shi ya nema da abin yace ij'aluni ala khaza'in al-ard suka ce ah wannan annabin Allah ne suna da khususiyat akwai abin da ya danga kibanci annabawan Allah sun kin suka yi ba laifi sannan kuma ai annabin Allah yana dubin maslaha ya san cewa Allah ya ilmantar da shi ba wanda zai iya wannan muhimmar sai shi to kai wasu wannan ku cewa ba in babu ka ba iyawa ba kuwa ko to da haka sai ya ce kakkai yarda ka nemi shugabanci daya amma idan aka baka to Allah zai taimake ka in ka karba da niyyar ikhlasi Allah zai taimake ka da mala'iku za su gide ki ga zuwa ga ayyuka na alkhairi sai ta kuma idan kai rantsuwa akan al'amari misali ka ce wallahi tallahi ba zan sake hawa motar nan ba misali kai ne maka karoki ka nemi a baka moto ka je ka dawo sai ya ce bai bayarwa ka ce kai wallahi tallahi daga yau ba ƙara hawa misali an jima kuma sai kira ka ga matarka a gili gita da ita kun babu moto ko dai sai shi to sai ka ce baka sa baka hawa a mallan hawo ma shi kinka amma akwai kafara akan ka ke to me kafara rantsuwa idan mutun yi rantsuwa dai cikin abokku zai shi ko ya azumin kwana uku ko kuma ya ci yadda miskini goma ko kuma ka dinga masa sofa biyu su miskini guda goma abinci lahiyayye abinci na kirkewa ba shin ga da wake ba ba sa abinci lahiyayye wanda in mutun ya ci ya san ya ci ka nemi miskin ne guda goma saboda kai ka ja maka kan ruwa wasa karatu wasa ka daga sai kai prepare kin abinci guda goma lahiyayye ka bi ka mutun goma miskin ne ko kuma a ka dinka komple goma kaga dai ko komple goma ko dai kan jika biyar biyar jika nawa jika 50 kaga dai goyi ba ka sake ta gaggaci azumin kwana aka kuma inda ba wasu da lokacin sanyi ba to shi na dan dama dama mun bayyana to shine wannan kafarar rantsuwa to annabi ce idan kai rantsuwa kace ba za ka yi abu ba sai ta bayyana cewa yin abun shine alkhairi gare ka to yi wannan abun amma kai kafara mun fahimci karatun ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadisi na gaba a wannan khitabin manjimal suka ce wannan bai tsaya ga Abdurrahman ba kadai duka al'ummar manzon Allah yake magana eh khitabul li ummatihi sallallahu alaihi wasallam annabi yana magana ga al'umma shine baki daya ba da Abdurrahman kai ake karatun ba a duk wani musulmi karatun ya shafe sa to sai mu ce to yanzu laihi ne mutun ya dora dosai ki sha doki shakin gwamnati to dan ya ce kaka nema na'am kai da kai da karatu ko sance ko wani abun ka kazo kaida kana zaune kuma sai ga ce an bude ana doka mutane aiki a ba ga ci kuwa ba tun da kai kai kanka an ce an ana buƙatar ma'aikata na sai mu ce a'a ai ba shugabanci bane aiki ne zaka yi to ai ma shugabancin aiki ne zaka yi ka biya ka kwadago wannan babu illa akai amma mutun ya zo ya nemi matsayi da kansa shine kuskure a musulunci kuma balma manzo Allah ya ce duk wanda ya nema ka ku bashi bai adalci eh duk wanda ya nema ka da bashi Allah ya rufa muna asiri kuma yana nuna cewa ashe tahiyya ba ta yi ba a babu shugaba kada ka yarda ku zauna babu da shugaba kai ko fada za a kulla a dinga zama ana hira to ai kuri a sa shugaban fada e kare nawa za a tashi yo shugaba karfe nawa za a tashi to karfe tara kowa ya wace to taran tana yi kowa ya wace sama'an wa ta'atan lir rais ko kuma inta in yace to ana nan fayo sai zai tura zaka ce to shugaba da Yesu adai bi al'amarin nan ai wa amru shura bai da ho sai ai meeting sai a dudduba mun bayyanta amma a zauna babu shugaba to wannan kuskure ne shi dan ke shugabancin al'umma Allah ya rufa muna asiri hadisi na gaba الحديث السابع والخمسون بعد ثلاثمائة حديثنا الذي يقود حمسين دبكوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوم بن الخطاب الله يكارى مصير ده قال كتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله يا حناكو أكرن سواد إيايمكو kace ina rantsuwa da kabarin ba kakana ka san da an tai ina rantsuwa da kaza da kaza duk ba a yi Umar dan Khattab ya ce manzon Allah ya ce Allah ya hana ku yin rantsuwa da babanninku mutun ya rantsi da babansa wali muslimin al-imam suke cewa kuma faman kana halifan falyahlif billahi aw li yasmut duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah ko shi ko kace wallahi ko tallahi ko billahi ko rabbil ka'aba idan ya halitta ka bada ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba eh babu laifi akai amma ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba to wannan kuma shirka ne shirka ne rantsuwa da wani Allah shirka ne wa fi riwayatin aw ta riwaya qala umar umar yake cewa fa wallahi ina mai rantsuwa da Allah ma halaftu biha tunda nake a rayuwa ban taba yin من تبين رنسوا لك كنيدة وعيبة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ترى نجم أنزل الله يا هني أكيد وباء رنسوا لك كنيدة نارنت لك بابانا نارنت لك كانا نشاترا دباء أي ترى نجم النبي أنا أتي نديني من تبين يتي عاملا ولا آثرا نا أتكين دغنغنتي كوكومين أتي إنا أتني أكن أبون كوكومين آمن تابنش من تبين na riga na wuce wannan file kin daka duk wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala bal ma a wani hadisi cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara duk wanda ya rantsa da wani Allah subhanahu wa ta'ala ya kafirta al hadisu thamin wal khamsun ba'da 300 hadisi na 358 ana abi hurairah radiyallahu anhu aba hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa عن النبي دغما ايكي صلى الله عليه وسلم قال ينا تشوا wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi haka imam muslim ya fitar da hadisi annabi yace qala sulaiman ibn daud annabin allah annabi sulaiman dan annabin allah annabi daud yana cewa alayhi assalam la atufanna al-laylata ala 90 imra'ah yace na rantsa da allah la atufanna nuna allah mutafidil qasam yace a wannan dare in jiwa inji annabi Sulaiman danwa dan annabi Dawud yace ina mai rantsuwa da Allah yau da daren nan sai na kewaye mata guda 70 bana yana nufin sai kwanciyar aure da matarsa guda 90 90 imra'a e 90 masa dari dari ba goma 80 kenan kaji maza masa dai dai har mace da 90 gare ya a ranar ka zo da mace ta ci za maka kai malak gumma cika da su Muhammad ka san lokaci guda ta fi su hakuri da gaske to shi 90 gare sai yace to yana rantsuwa da Allah yau da dare zai bi kowace dai bayan dai zai kwanta kwanciyar aure da ita sai ce talidu kullu mura'atin minhunna ghulaman kowace mace daga cikin su za ta haifi da yana fatar kowace ta haifi dan da namiji yuqatilu fi sabilillahi da zai fito ya je yaki dan tafarkin Allah subhanahu wataala yaro nawa kenan yaro 90 faqila lahu sai aka ce da shi qul insha Allah kace in Allah ya yarda to waye ce masa masu kace mala'ika ne yace da shi kace insha Allah mala'ika yace da shi ce insha Allah kace insha Allah yau zaka kwanta da mace guda kaza kuma kana fatar a wannan kwanciyar za a samu yaro za a samu yaro guda kaza in Allah da kuma abun zai kasance falam yaqul sai bai fada ba bai ce insha Allah ba fa tafa bihinna malam sai ya zaga ya gun wayannan matar ya kwanta da su falam talifi minhunna illa mara'atun wahida duka cikin su wannan bawar ta haihu sai mace guda daya ita malam ta haihu bata haihu mutum ba nisfa insanin sai ta haihu rabin mutum rabin mutum yana rabin mutum yake na'am a wanda yake da tawaya a cikin halitta faqala sai ke cewa injiwa inji abahu sai ke cewa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law qala insha Allah da annabi sulaiman ya ce in Allah ya yarda lam yahnis wa kana darakan li hajatihi yace wallahi da bukatar sa da ya fadi insha Allah da bukatar sa tabiya da bukatar sa tabiya kuma da ya samu abin da yake bukata ba zai yi rauni ba ina fata mu fahimta ba zai yi rauni ba akan abin da yake da guri kuma da bukatar tabiya wannan hadisi inji malamai yana karantar da mu ababe kamar haka cewa annabi Allah daga cikin annabawan Allah Allah ya bashi mulki da ba bai wa kowa ba shi annabi Sulaimana Allah ya bashi iska tana tafiya da shi wuduwa ha shahru wa rawahuha shahr sannan kuma Allah ya taimake shi akan mulkin aljanu da mutane da kowa da karkashin sa kuma ga shedanu suna masa hidima ga masu gini ga masu lutsa cikin ruwa ga sunan kala-kala to sai ya abun nan ya sa a ransa game da ya da alkhairi da manufa ta alkhairi saboda kalmar Allah ta zamanto a sama sai ya rantsa da Allah cewa zai kwanta da matansa guda 90 kuma kowace za ta aihi yaro da ya girma ya yi ƙarfi zai masa training da waɗannan yaran za su taimaka su ba da gudunmuwa a tafarkin Allah sai kaga sai ya kudurta ya yi niyyar biyan buƙatar sadami da aikin alkhairi da niyya kyakkyawa da ya zamanto ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sai bai faɗi insha Allah duk da mala'ika ya tuna masa sai amma bai faɗa ba to kuma sai Allah subhanahu wataala bai kaddara wannan ba domin kaddara Allah ma sha'a fa'al abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa annabi Sulaiman sai ya kwanta da su kuma bukatar ba ta biya ba da haka anan abin zamu doka a matsayin darasi a cikin hadisi ababe ne kamar haka abu na farin idan mutum ya rantsi akan abu ka dinga cewa idan ka zaka yi abu ka dinga cewa insha Allah wala taqulan li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah ma aikin Allah ma ya taba yin wannan an taba zo manzalar tambaya guda ku cikin yahudawa annabin Allah yayi manta bai ce insha Allah ba haka suke ya ce kuje zan baku amsa gobe gobe ta zo bai bada amsa ba sai da kai kwana uku sai Allah ya jawo manzon Allah da kunne cewa in zaka yi abu ka ce insha Allah daga duk abin da zaka yi eh gobe muka fito shago insha Allah eh ko kun fahimta kake wannan drama da kudi ne zai je kasuwa aka ce wani na ba ya ce zai je kasuwa sayan kaza aka ce to sai insha Allah ce da kudi na alju ya ta yi kawai sai aka tsame sa sai ya dawo wani na ce gida za da insha Allah zai gida in Allah ya yarda duk abin da zaka yi ka fadi insha Allah a ciki sai ka fadi insha Allah sannan kuma duk abin da mutum ya fadi insha Allah a ciki to Allah yana tabbatar masa da wannan abin kuma kake fadi insha Allah yakin mutanen mana yanzu mutum yana fadi insha Allah a zuciya amma fa ya san cewa ba haka bane wallahi ya san ba kake irin wannan abin sannan kuma yana karantar da mu cewa akwai wa'azi a cikin game da sha'anin annabawan Allah akwai akwai abun wa'azi daga cikin al'amarin sha'anin bayin Allah annabawan Allah daga cikin su annabin Allah annabi Sulaiman kuma lokaci ya riga yayi nan zamu kwana abinda mun ka fara zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta